Daga birnin Washington DC sashen Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 21, da 16. Masu rarrun mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama muka tsaye a zangon FM na VOA Africa dake a mita 102.5, sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Dal dukkanin su a zangon FM. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa ta internet a koda yaushe akan voahausa.com. Assalamu mu assalamu alaikum barkamu da ranar Asabar 5 ga watan Agusta shekara ta 2017. Ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki a farancin kamu wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanan labarai.
Amurka na kiran da a hanzarta amincewa da daftarin kudurin Majalisar Dinkin Duniya da zai sa Koriya ta Arewa asarar dala biliyan 1 a shekara guda don gurgunta shirinta na makamai. Majalisar Dinkin Duniya ta ba da tabbacin samun takardar bayanin Amurka na ficewa daga yarjejeniyar Paris kan batun yanayi. Sannan mai bincike na musamman Robert Mueller na tambayoyi ga wasu shaidu kan ko shin gwamnatin kasar Turkiya ta biya wasu kudade ga tsohon mai bayar da shawara kan tsaron kasa na gwamnatin Trump Michael Flynn.
Kanan labaran kenan aka ji. Cikin shirin za ku ji cewa Najeriya ta yi maraba da kudirin Amurka na amincewa a sayarwa da Najeriya makaman yaki.
Bari dai da kyau saboda yana tsokawa cewa ita kanta Amurka ta gamsu kuma ta yarda da shugabanci na shugaba Muhammadu Buhari da Profesa Yemi Osinbajo kan.
Kungiyar 'yan jaridu reshen jihar Borno ta mika tallafi ga gwamnatin jihar Borno domin taimakawa waɗanda rikicin Boko Haram ya shafa. Kowane irin taimako ne suka mika?
Wanda muka gabatar yau mun gabatar da siminti buhu 600 ma gwamnati don ta ba ƴan omo wanda wannan fitinan ya shafe su, wata gila zai taimaka wajen gina gidajen su.
Haka kuma Ibrahim Kalmasi Garba zai kawo mana shirin amsoshin tambayoyinku, sai kuma wasu ra'ayoyi da ku masu raro kuke rubuto mana. Amma duk waɗannan sai an fara da shan labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Amurka na kiran da a hanzarta amincewa da daftarin kudurin Majalisar Dinkin Duniya a yau din nan Asabar da zai sa Koriya ta Arewa asarar dala biliyan 1 a shekara guda daga cikin kudaden shigar da take samu waɗanda suke taimaka mata wajen gudanar da shirye-shiryenta na nukiliya. Wannan mataki na kiran wato na ƙarin takunkumi ya biyo bayan gwada makami mai linzami mai iya tashi daga nahiya zuwa nahiya da Koriya ta Arewar ta yi a ranakun 3 da 28 na wannan wata na Yuli, wanda ya nuna cewa wannan ƙasa mai tsananin manufa na iya auna Amurka da ƙasashen Turai. Jami'an diplomasiya sun ce bayan kwashe makonni ana tattaunawa tsakanin Amurka da China, kwamitin sulhun na Majalisar Dinkin Duniya ya tsayar da ƙarfe 3 na yammacin yau din nan Asabar don kada ƙuri'a bayan dukkanin mambobin kwamitin 15 sun gani sun kuma tattauna kan ƙudurin. A cewar wani jami'in diplomasiya da ke da masaniya game da wannan tattaunawar, muddin aka kada ƙuri'ar amincewa da ƙudurin zai hana Koriya ta Arewa sayar da kashi 1 daga cikin 3 na kayan biliyoyin wato biliyan 3 da takan sayar. Kudirin ya auna sassa 4 wato da gawayin kol da tama da karafa da kifaye da dangoginsu da Koriya ta Arewar kan samu kuɗi a kai. Majalisar Dinkin Duniya ta bada tabbacin samun takardar bayanin Amurka na ficewa daga yarjejeniyar Paris kan batun yanayi, sai ko idan an sake lali ta yadda sharuɗan za su gamsar a cewar Amurka. Stefani Dujarric, mai magana da yawun sakatare janar na Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres, ya faɗi a wata takardar bayani cewa sakatare janar ɗin na Majalisar Dinkin Duniya na abin da ya kira maraba da duk wata hanya ta sake tattaunawa da Amurka kan yarjejeniyar ta Paris. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta faɗi jiya Juma'a cewa za ta ci gaba da kasancewa cikin duk wata harka ta tattaunawa kan batun sauyin yanayi a matakin ƙasa da ƙasa, yayin da Amurkar ke bin matakin janyewa sannu a hankali daga yarjejeniyar wanda zai ɗau shekaru 3. Ma'aikatar ta ce a shirye shugaba Donald Trump yake, ya saki hawa kan teburin shawara kan batun yarjejeniyar ta Paris muddin dai Amurka ta ga sharuɗan da suka gamshe ta suka gamshi harkokin kasuwancinta suka kuma gamshi jama'ar ta. Trump ya bayyana niyyarsa ta ficewa daga yarjejeniyar kan batun yanayi tun a cikin watan Yuni. Yana mai bayyana yarjejeniyar da abin da ya kira matukar kwara ga mutanen Amurka. Ya ce yarjejeniyar na iya sa Amurka bayar da dimbin kudade baya ga na kasa harkar kasuwanci da ayyukan yi da kuma makamashi da dai harkokin kere-kere. To ana fushin labaran ne daga sashin Hausa da muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Mai bincike na musamman Robert Mueller na tambayoyi ga wasu shaidu kan ko shin gwamnatin kasar Turkiya ta biya tsohon mai bayar da shawara kan tsaron kasa na gwamnatin Trump Michael Flynn ta bayan fage a cikin watanni na ƙarshe na yakin neman zaɓe na shekara 2016 a cewar jaridar New York Times. Jaridar ta New York Times ta ce kwanan nan Mueller ya buƙaci fadar White House da gabatar mashi da dukkanin takardun da suka shafi Flynn, wanda shine karan farko da aka san cewa Mueller ya buƙaci fadar ta White House ta samar mashi da wasu takardu. Jaridar ta ce ba a wajabta bayar da takardun a hukumance ba. Trump ya kasance mai bayar da wato Flynn ya kasance mai bayar da shawara kan tsaron ƙasa a gwamnatin ta shugaba Trump na tsawon watanni 20 da wato kwanaki 24 ne kadai. To amma ya kasance ɗaya daga cikin waɗanda aka fi mai da hankali kansu a binciken shin ko ƙasar Rasha ta hada baki da ƴan kwamitin yaƙin neman zaben Trump a shekara ta wato a lokacin yaƙin neman zaben. Jaridar ta Times ta ce masu gabatar da ƙara na binciken harkokin Flynn yayin wato da koshin ya hada baki da ƙasashen Turkiya da Rasha yayin lokaci wato yayin yaƙin neman zaben. Hukumar zaben ƙasar Rwanda ta ce shugaba Paul Kagame ya ci wa'adi na uku da gagarumin rinjaye. Hukumar zaben ta ce sakamakon wucin gadi na jiya jama'a ya nuna cewa shugaban ya ci kashi 88 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada a watan jiya ne. Wato shugaba Kagame ya faɗi a wani gangamin yaƙin neman zaɓe cewa ranar zaɓen za ta kasance kawai ta tabbatarwa ce a hukumance. Kagame ya faɗi a wani jawabinsa da aka yada kai tsaye ta gidan talabijin jiya juma'a cewa wannan wata dama ce ta tsawon shekaru 7 ta sake mai da hankali kan batutuwan da suka shafi mutanen Rwanda don tabbatar da cewa mun kasance cikin wato mun kasance cikakkun ƴan Rwanda masu ƙarfin tattalin arziki. To amma dan takarar shugaban ƙasa na bangaren ƴan adawa Frank Habineza ya ce jam'iyyar wato ƴan jam'iyyarsa musamman ma masu wakiltar jam'iyyar a wuraren kada ƙuri'a ba a ba su damar aiki ba sai da aka gabatar da korafi ga hukuma.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla, Najeriya ta yi maraba da kudirin gwamnatin Amurka na amincewa da saida mata manyan jiragen yaki. Al'amarin da a baya janyo cece kuce tsakanin kasashen biyu. Daga Abuja ga rahoton Hassan Mai na kaina.
Gwamnatin shugaba Donald Trump za ta sayarwa Najeriya dankara-dankaran jiragen yaki ƴan yayi wato A-29 Super Tucano har guda 12.
Gwamnatin Najeriya ta yi maraba da wannan mataki kamar yadda babban jami'i a ofishin muƙaddashin shugaban Najeriya Alhaji Hafizu Ibrahim ke shaida min.
Labari ne da kyau saboda yana nunawa cewa ita kanta Amurka ta gamsu kuma ta yarda da shugabanci na shugaba Muhammadu Buhari da Profesa Yemi Osinbajo. Kamar yadda ka sani, to kaga wannan duk abubuwa ne a wanda za a yi farin ciki kuma za a yi mata kuma ita gwamnati ta kofin ta abu da domin kawo zaman lafiya da kiyaye dukiyoyi da al'umma da rayuka.
A baya dai Amurka ta yi ta satar niki wajen siyarwa Najeriya makamai bisa zargin dakarun kasar na danna haƙƙin bil'adama a daidai lokacin da mayakan Boko Haram ke rawar gaban hantsi. To wai shin ma wani irin jirage ne wannan? Tambayar kenan da na yi wa ƙwararre kan sha'anin jiragen yaƙi Muhammad Inusa.
Shi wannan jirgin dai yana ayyuka da dama don koda da dare zai iya tashi kuma zai ga inda makiya suka boye kuma za a ga yana sakowa ƙasa ƙasa haka kuma baya ƙara bullet proof ne anti-aircraft bay sako da shi America ta ba Afghanistan da shi suka yi ta amfani akan Taliban din nan. Kiya wannan babban al'amari ne mai kyau kam da muka ji daɗi.
To yaya za ka kwatanta wannan jirgin A-29 Super Tucano da kuma waɗanda sojojin saman Najeriya suke amfani da shi a halin yanzu?
Ba za ka iya haɗa shi da wanda muke amfani da shi ba don yawanci wanda muke amfani da shi a nan Alpha Jet ne. Irin function ɗinsu ba za a iya haɗa shi da A-29 saboda jirgin wancan gaskiya kam an yi testifying kasashen duniya da yawa sun yi amfani da shi.
Menene abin da shi wannan Super Tucano ɗin zai yi wanda Alpha Jet da muke da shi a halin yanzu ba zai yi ba?
Kage kaman wannan daga wuri mai nisa zai hango ya zo min yana da Sutherland zai ga inda makiya suka ɓoye kuma kage bai mission target ba yanda za a bindigar harbo jiragen sama anti-aircraft ya sami jirgin kuma shi komin dare zai tashi. Kage kuma Alpha Jet baya attack da daddare.
Al-Mustafa Liman wani masanin tsaro ne a Najeriya.
Makamai Boko Haram nan da ake ta magana a kullum ne in kai la'akari yau. Sojojinmu na Najeriya kaɗai ko ba a kawo mana makamai ba a kawo mana jiragen yaƙi ba. Sun isa su kawar da zancen Boko Haram a Najeriya. Amma kawar da Boko Haram a Najeriya a yau ba zance ba ne na jirage. Zance ne a zauna a zo a san menene matsalolin da suka haddaba matsalolin Boko Haram a Najeriya. Sai an koma tun daga dagacin ƙauye, an koma tun daga mai anguwa, an koma hakimi, an koma da sarakuna. Sai an zo da su, an zauna da su, an tabbatar an aiki sosai tare da su. Sannan su kawo shawarwarinsu yadda suka ba da shi a da kuma a tabbatar an aiki da wannan shawarwarin.
Hassan Maina kaina. Muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To a gaida Hassan mai na kaina. Kungiyar 'yan jaridu reshen jihar Borno ta mika tallafin buhunan siminti 600 ga gwamnatin jihar Borno domin taimakawa waɗanda rikicin Boko Haram ya shafa. Ga wakilin muryar Amurka Haruna Dauda da ƙarin bayani.
A shirye-shiryen gudanar da bikin sati da 'yan jaridu kan yi a duk faɗin Najeriya duk shekara, kungiyar 'yan jaridu reshen jihar Borno ta mika buhunan siminti 600 ga gwamnatin jihar Borno don tallafawa waɗanda rikicin Boko Haram ya daidaita. Shugaban kungiyar 'yan jaridu reshen jihar Borno Alhaji Baba Sheikh Haruna ne da ya mika wannan buhunan simintin ga gwamnan jihar Borno Honorable Kan Shatiman da ya ce sun yi karo-karo ne suka tara waɗannan kuɗaɗe suka kuma ya kamata sun taimaka wa 'yan uwansu da rikicin Boko Haram ya daidaita a jihar Borno duk da cewa wannan rikici ya shafi dukkanin al'umma haɗa da 'yan jaridu don kansu da aka kaga ya dace su bada tasu gudunmawa a wannan lokacin da suke shine gudanar da wannan biki na sati da ake kira Press Week. Alhaji Baba Sheikh din ne ya mun karin bayani dalilan su na mika hannun masaba ga gwamnatin jihar Borno kamar haka.
Ka san mu 'yan jarida a Borno duk wannan fitinan da mu aka soma har Allah ya kawo ga abun ya fara sauki sai muka ga me ya kamata mu yi wa al'umma duk da cewa muna sanar da jama'a akan abin da yake faruwa. Wayannan 'yan uwanmu ne ba da sunmu ba wannan abun ya faru da su. Ya za mu yi mu tallafa musu? Kullum gwamnati tana yi, kullum gwamnati na muka ce to bari mu ma mu a tsakaninmu mu hada kai mu gani mai taro mai sisi mu hada mu ga cewa mun bada gudunmawa mu. Abinda muka gabatar yau mun gabatar da siminti buhu 600 ma gwamnati don ta ba ƴan uwanmu wanda wannan fitinan ya shafe su wata kila zai taimaka wajen gina gidajensu.
Kamar nono ku tara ne
so akwai an soma akwai wanda suka bada daga 5,000 har zuwa 20,000. To muna sama da dubu mun kai sama da 200 a nan jihar Borno. To kaga an kai lissafi alhamdulillah za ka cewa wannan abun ya fita haka.
Me ne kuke so ku cimma ne a wannan biki ko kuma wannan taro da ake na shekara-shekara?
Wato akwai wani abu da nake so jama'a su sani. Wato mu a kungiyace a kowane shekara mukan haɗu mu yi bita mu zauna mu dubi kanmu me yake faruwa yaya muka yi ayyukan mu me kalubale da muke samu kuma a cikin tafiyar namu yaya al'ummar mu take me take
bukata.
Kamar da kuka shi wajen sayo waɗannan siminti.
Kalla ya kai naira miliyan 1,250.
Yayin da yake mega jawabi ga gungun ƴan jaridu ne shin jihar Borno Honorable Kachi Tima yace lalle ƴan jaridu sun yi abin da ya dace wanda abin da jama'a masu hannu da shuni da dama a jihar Borno ba su yi ba. Yace wannan abin yawa ne matuƙa kuma ya kamata a ce tsoron al'umma. Sabi sahun auren ungiyoyin ƴan jaridun wajen taimaka al'umman jihar Borno da irin hali da suka shiga ba ko su zauna suna ta siyasa ga abin da ya shafi al'umma ba.
That are worth 40, 50, 100 billion. They have not given a single bag of grain to our IDP camp.
Yace akwai wasu attajirai a jihar Borno da zaka suka mallaki naira biliyan 40 zuwa 50 amma ba su taba taimakawa ko da ƙwayan hatsi ga al'umman jihar Borno ba.
There was one who came round during the eve of the 2015 election. He went to all the camps and donated 25 million naira.
Yace akwai ɗayan su ma da ya zo a lokacin zaben 2015 ya zaga dukkanin sansanonin ƴan gudun hijira da ke faɗin jihar inda ya musu alƙawarin cewa zai ba su naira miliyan 25.5 kowanne amma har yanzu babu ko naira 25,000 da ya shigo musu. Yace wannan ba ɗabi'a bane na shugabanni.
I want to reassure you, Comrade Baba Sheikh. And your members, when we are with you.
Yace zan tabbatar maka cewa kuma Baba Sheikh da kai da sauran mambobinka muna tare da ku kuma za mu ci gaba da ganin cewa mun taimakawa al'ummar musamman ma da waɗanda rikicin Boko Haram ya daidaita. Don wannan taimako da kuka yi ya nuna mana cewa kuna tare da al'ummar jihar Borno kuma shirye kuke kusadaukar da rayukanku ga al'ummar jihar Borno. Don haka muna yaba muku ƙwarai da gaske a cewar gwamnati Kashin Shatiman Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To a gaida Haruna Dauda. To jama'a shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma yanzu agogon muna cewa karfe 11:16. Ga shirin mu na gaba.
Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na hudu na ansar tambayar masu sauraron mu da dama da ke son jin tarihin margayi Alhaji Yusuf Mai Tamasile dan masanin Kano. Za kuma a ji kashi na biyar na amsar tambayar su Malam Ahmadu Manaja unguwar Karofin Madaki Bauchi da sauran masu sauraron mu da dama da ke son tarihin shahararren mawaƙin nan na Hausa wanda aka fi sani da Rarara. To bari mu fara da ci gaban ansar dambun masu sauraron mu da ke son jin tarihin margayi Alhaji Yusuf Mai Tamasile dan masanin Kano wanda ya rasu ranar 3 ga watan nan na Yuli. To idan masu tambayar na saurare ga wakilin mu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari da ci gaban ansar da ya samo daga tsohon director general na cibiyar bincike da adana kayan tarihi na gidan gwamnatin jihar Kano Alhaji Ibrahim Ado Kurawa wanda ya dora kan yadda aka nada Alhaji Mai Tamasile dan masanin Kano.
Masanin sirrin Kano Sir Muhammadu Sinusi ne yanzu a shirin masanin Kano.
A cikin yana da rai yana
mulki. Ina sarki 1958 ko 59 1958 ko 59 a Kanada shi. Dan masani ko kuma yana minista da lokacin da ya samu Muhammadu Sinusi a Kanada shi. Dan masanin Kano.
To amma me ake la'akari da shi wajen ita wannan sarauta ta dan masani dama tana sarautar Kano ne a lokacin ko kuma a kanta shi sarkin Kano Muhammadu Sinusi ya kirkiro ta.
Gaskiya ba ta cikin sarautan Kano kuma shi dan masani an gaya masa za a yi na tambaye shi za a yi masa sarauta sai ya samu malaminsa Ahmad Matidan. Ahmad Matidan da dokaji Abubakar su ne suka fara zuwa Kaduna abin nan Kaduna College wato Katsina College su malaman dan masani da aka ce za a yi masa sarauta sai ya ce kai mai taman an ji za a maka sarauta ka tabbata an maka sarauta da ta shafi addini ba irin ta gargajiyar nan ba. Saboda haka da aka shawarce shi sai ya ce a yi masa sarautar dan masani
shi da kansa
wanda yake kaga asali da Katsina ne. Ka san Katsina akwai dan masani akwai dan murna da sauransu. To daga nan aka samu wannan kuma shi Sa Muhammadu Sanusi ya yi niyyar zai nada shi a matsayin hakimi amma saboda irin kullakullan fada sai aka maida sarautar tasu ba
hakimi
ta hakimi ba full amma dai hakimin ne sai dai bai kai sauran ba ka san akwai kamar wakilan fuska wakilan kudu wakilan gabas wakilan arewa to irin wannan saboda su aka nada su ba a yi musu ba a sa musu alkyabba ba kuma inda ake nada wakilai anan aka je aka nada su.
To
so kaga wannan ya sa ce saboda su wa'anda suke kusa da shi yan unguwar suna ganin idan aka ba shi babban sarauta wato ma zai zo ya zama madakin mutumin da yake minista kuma duk a wannan unguwar ta zo har izuwa yau ba wanda ya kai shi matsayin da ya rike a duniya to kaga suna tunanin ah kar wata ran fa ya zo ma a ce shi za a yi masa wannan sarautar
madaki tunda kuma kamar yadda kai mana a baya ka ce duk da su bayi ne amma bayan taka ta su kuma ba irin wacce aka sani ba ce za ma su iya gada sarauta
ah to me ba za a yi ba idan wanda ya ga dama ya bayar sindan ai ganin dama ta sarki ce to saboda haka sai ya zama cewa da shi da zanna da falaki ya zama su sarautar su a wannan lokacin ba su shiga cikin hakimai ba suna ƙasa da su kuma duk lokaci dai akan da su duk aminan sarki ne shi Sa Muhammadu Sanusi ne yana da su to kaga da wannan da kuma dawowar sa Kano yazo yana wannan aikin gwamnatin da kuma cewa dama can shi mutum ne mai hazaka mai fasaha ga kuma ƙarin wannan abu da ya sake samu na ilimi na cewa ya public complaints so wannan ya bashi abin nan kwakwalwarsa ta bude ya sake samun wayewa da experience saboda ya ji irin abubuwan da suke faruwa a ƙasa mutane suna kawo koke-koken su tunda shi ya fara kafa wannan hukumar
kuma daga bangarori daban-daban nan
wai ba wai kawai Kano ko Arewa ba ko ina a ƙasar nan kuma da aka yi din su suna ganin cewa ma an bashi ne dan a shirya masa yanda zai zama shugaban ƙasa to kaga yayin wannan har ta kai lokacin da aka zo 1978 wanda za a koma mulki saboda shi Murtala da ya zo aka kafa wannan kwamiti na zana constitution ya gaya musu ya ce Najeriya yanzu ba za ta sake yin parliamentary ba
za a koma federalia
za a koma a tsarin shugaban ƙasa mai cikakken
iko
kasar zai shirya shi prime minister dan majalisar wakilai ne yake zama prime minister za a zabo ku a can garinku wanda da wannan za ka yi zo ka haka zama prime minister amma shi shugaban kasa yanzu yanda muke ko ina Najeriya sai ta zabe ka
haka
kuma aka fito da tsari cewa dole sai kana da ƙuri'a kashi 25 daga cikin kashi 100 a jihohi kashi 2 daga cikin kashi 3 na Najeriya to kaga ya zama kai kasar ce gaba daya mazaɓarka
anan ka samu cikakken iko
to saboda haka da aka zo za a yi wannan shi suka kafa jam'iyyar MPN National Party of Nigeria
mai tama
da tare da su Alhaji Shehu Shagari da sauransu aka zo kuma aka ce za a yi primary election shi mai tama
sai an fidda gwani
zaɓen fidda gwani aka yi a Kaduna sannan aka tafi Lagos saboda aka yi a Kaduna su mai tama sila ne da Adamu Turoma da Alhaji Shehu Shagari da sauransu suka ci su ya kamata a jira su can sai ya zama cewa su Joseph Tarka da su Sola Saraki ƙuri'a su bata kai ba amma saboda ƴan tsakiyar Najeriya Middle Belt dan a tafi da su sai aka ce aje duk gaba ɗaya ma dan a zauna lafiya kasu ga an musu wariya saboda haka da aka je can shi mai ta masula da shi da shi ya na biyu amma sai ya ce shi ya haƙura dan da ya ga dama zai ce a sake ƙuri'a
a sake kirgawa
a sake yin shi da Shehu Shagari saboda haka amma ya haƙura
sai kuma ci gaban ansar tambayar su Malam Ahmadu manaja unguwar Karofin Madaki Bauchi da sauran masu sauraron mu da dama kan tarihin rarara har ila yau dai ga wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari da inda rarara ke dorawa kan abin da yasa yake matukar kaunar shugaba Muhammadu Buhari
kan Buhari shi siyasa yake dan Allah shi bai da wata manufa wala ta wuce talakan Najeriya ko mu ne talakan nan don da ka gani baban shi wani jikan wani to wanda muke talaka ba yan kwa mu ya kamata mu bacin gurgudu kuma Allah ya bani dama wanda ne magana ana ji ina ba da shawara ana dauka to kuma ne amfani da wannan shawara a wannan lokacin ba akan wannan line ba ko a ci zabe ko ka a ci zabe ban kyauta mu kenan ba kuma Allah ya taimake mu muka bi line kuma muka hau line daidai Allah ya rufa mana asiri mai jiran shugaban kasa ya ci zabe kuma aka zo ana fadin masu askin masu ba da gudunmuwa da mu a ciki ai ba riba to can nan ba yaya na ji ku kina ba su mun tunun ba kai duk dangi na ban aka ce wannan dangi sarara ne ba a mantar shi ba saboda duk lokacin da aka ce a ce lokacin da Buhari yake takara sarara ne suka ba da gudunmuwa ya zama shugaban kasa
Alhaji Ahmad manaja da shi da Nasir Umar suka ci gaba da cewa wai me yasa rarara ya saki wakar shugaba Buhari ya dawo daga London wato Buhari ya dawo daga jinya da yi a London wacce tafiya da yi suna so su san menene makasudu ko dalilin da yasa ka saki wannan waka?
A saboda Buhari ya dawo ina murna kawai da saki waka ta. Shine shugaban kasa ya dawo na ji dadi kawai na saki waka, ana ce mun ya taso daga durki shine sai na saki waka wanda kyas.
Gashi dazu ka ga mana cewa baka san adadin waƙoƙin ka ba, ka kuma ga mana irin waƙar da ka fara yi, ka ga mana wacce zaka iya cewa kai ka fi jin dadin ta da kuma wacce kake ganin ta fito da kai. Wai a wannan shekaru kusan 12 da kai kana wannan waƙa, wannan kalubale ka fuskanta?
In kalubale bai wuce wannan na ga maka ba, wanda ka san wani baka damu da shi ba ya damu da kai, ko da shi na fito wallahi ina ganin ban taɓa kwanciya ba. Kai in banda ran da aka yi lokacin ko lokacin da ake campaign na Buhari, in ka bani minti 5 na kwanta bacci ne ko tunanin kai ba nai, duk inda na kwanta ka ban minti 5 ne bacci, saboda kawai na san iya kwanaki na ba za su wuce ba, ba zan ƙara ko sakan mai ba, kuma duk abin da Allah ya rubuta mun tsallake shi ba. Saboda haka kuma ina da yaqini na duk wanda aka zalunta yake addu'a Allah zai taimake shi. Saboda haka kalubalen wanda ina ji ga maka wanda baka damu da shi bane ya damu da kai, wanda ka san shi a duniya kawai wanda baya san gani Buhari ne baya san gani, ni kuma ka san duk rijima ta in ka tattara ta ni ka kuma kan Buhari. Da ka ce Buhari ya laifi a Najeriya, dai ka ce Buhari ya laifi, to shikenan mun fara bala'i da kai kenan har hayyan mutuna di a Najeriya, ban ce ba zai laifi ba, amma dai a cikin Najeriya a cikin yan siyasa da muke so yanzu in ka ce Buhari mai laifi ne to kawai barawo ne kai. Da ka ce ya laifi, saboda in ma ya laifi kafin ya laifin in yayi guda ɗaya kai kai dubu ɗaya ko kai 11,000 magani, in ka ji wani ya fito ya ce Buhari laifi, ko liman masallacin juma'a ne ya fito ya ce laifin Buhari kaza, to kafin Buhari ya laifin nan guda ɗaya shi yayi 11,000 na kan me zaka ce laifi?
Na haka kai babban kalubalen ka a ce Buhari ya laifi
a wannan tsarin, saboda shi kadai ne shugaban kasar da bai da naira miliyan 100 tashi.
Sai a kasance da mu mako mai zuwa. Yanzu a madadin Alhaji Ado Kurawa da wakilin mu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari da rarara, ni Ibrahim Kalamu Sigar ke cewa a kasance lafiya.
To a gaida Malam Ibrahim, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke turo mana ta hanyar email.
Saƙonmu na farko a yau ce wayi, amincewar da ƙasar Amurka ƙarƙashin jagorancin shugaba Donald Trump ta yi na sayarwa da Najeriya kayan yaƙi domin yaƙi da ƙungiyoyin mayaƙan 'yan ta'adda. Allah ya sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu ganin cewa an daɗe ana ruwa ƙasa na shanyewa. Saƙo daga Usaina Abba Dambam. Shi kuma saƙonmu na gaba cewa a gaskiya harkar tsaro fa a ƙasarmu Najeriya sai ƙara taɓarɓarewa take yi. Ganin yadda a daren jiya wasu waɗanda ake kyauta zaton barayi ne suka kama na hari a nan garin Rajau, inda suka yi ta harbe-harbe. Kamata ya yi dai hukumomi su tashi tsaye tun kafin lamarin ya gagari kundila. Saƙo daga Shehu Adamu Rajau. Sai kuma saƙonmu na gaba wanda ke cewa 'yan kwanakin nan dai ana tara ɗaraɗin cewa shugaba Muhammadu Buhari zai dawo Najeriya. To mu dai fatan ma'anan shi ne ko ma yaushe zai dawo. Allah ya damana da shi gida lafiya kuma cikin ƙoshin lafiya. Saƙo daga Mustapha Alƙali Koko jihar Kebbin Najeriya. Sai kuma saƙonmu na ƙarshe a yau wanda yake na haɗin gwiwa ne da ya fito daga Bashir Kansila mai tukunya da Ado Salati Goma Goma ga Annabi Rajau da kuma Abdulwahab mai Bataliya Zuri jihar Kebbi. Suka ce murya Amurka ku gaya wa gwamnatin ƙasar Jamhuriyar Nijar cewa ya kamata da gudanar da bincike akan wainar da kamfanin ƙasar China ke toyawa wajen haƙo mai a ƙasar, tare da sanin iya abin da ake samu a rijiyoyin mai na Agadez da matatan mai ta Soras, domin kada a yi muku sakiyar da ba ruwa.
To madalla, yanzu kuma ga Ibrahim ya dawo da takaitattun labaran duniya.
Sabuwar majalisar ƙasar Venezuela mai ɗimbin iko za ta sake zama a yau ɗinnan Asabar. Majalisar nazarin kundin tsarin mulkin da ake takaddama a kanta, wadda aka kuma ƙaddamar da ita jiya Juma'a, za ta kwaskwari kundin tsarin mulkin ƙasar ta yadda za ta ƙara ma jam'iyya mulki iko.
To madalla masu sauraron mu annan muke kawo ƙarshen shirin namu ne yanzu sai kuma can an jima dare da ku ji mu dauke da wani sabon shirin cike da shirin jawabai daga dattawa da kuma tsuntsiya madaurin ki daya yanzu madan Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Salman Abu wanda ya hada shirin ya bada umarni da ma injiniyar mu Tayo Nashwan ni Sarfila Hashim Gumel daga nan birnin Washington ke cewa sai mun sake dawowa da daddare assalamu alaikum.